يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروتكا تهك بيبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا
sau da yawa dokoki ana zuwa da su amma mutane suna kalubalantar su wasu suna faɗa wasu maganganu iri daban-daban dan adam baya sun canji kowane iri daga ba
rashin fahimta ne da kuma yadda mutane sau da dama ko da dadewa suke kallon abin a yadda yake
wataƙila in a wancan lokacin shekara 9 zuwa 12 yayi daidai da lokacin aure to shari'a bata ce dole kowa a wannan lokacin zai yi aure ba
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin masu ruwa da tsaki da nufin ƙara fayyace abin da ake nufi da ƴancin mata a hukumance da kuma rawar da ɗaiɗaikun jama'a za su iya takawa domin kare wannan ƴancin musamman jami'an sabuwar gwamnatin da aka kafa a Najeriya Bakin da muka gayyata domin haska fitila kan wannan batu sun hada da Barista Aisha Aliyu Tijjani malama a fannin nazarin harkokin addinin shari'ar musulunci ta Kano da Ustaz Abubakar Abdulsalam Babangwale da kuma Comrade Yahaya Shaibu Ngugu Comrade Yahaya yana bayyana inda aka fara samun cikas akan kiyaye wannan yanci lokaci ya kwace mana Inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya jagoranta.
Ci sau da yawa dokoki ana zuwa da su amma mutane suna kalubalantar su wasu suna faɗa wasu maganganu iri daban-daban. Dan adam baya son canji kowane iri ne daga farko. In a sama yake kullun so yake zama a sama. Baya so mutumin da yake tattare da shi yana ta zaluntarsa baya so ya dan fahimta cewa mafa zaluntar sa yake. Daga musulmin har kristoci. Kowa da kowa baya son wannan. Ko magana incin da ake wa matan nan magana ce na cewar a daina bautar da su bauta kamar watan halittar su abinda nake nufi kamar matsayin su na rayuwa da kaskantattun mutane ne tsakanin su da maza rauni nan mace ba yana nufin kaskanci ba wannan ita ce maganar da muke ta kokari mutane su fahimta cewar a matsayin ka na namiji in kazo zaka abinda ya kawo irin waɗannan abubuwa misali kazo zaka auri mace akwai abubuwa da duk shari'a ta gindaya ma na kai amma ka ki amma abinda kake so kai kana so ita macen nan ka samu the best from her ka samu abinda yafi ninkin abubuwan da kai aka dora ma ba kai ba
barsa da cikin wani lafazi ce kace da lokacin da aka ce zancen haƙƙi ku a fuska ta shari'a ta nazarin dokoki da shari'a shine in aka ce right ana nufin haƙƙi kuma ɗaya yake da ƴanci amma kin ce a Kano in ka zo ka lakana mace ko sunan mace da ƴancin nan sai a ji bambarkwai me kike ganin ya haifar haka
to duba da waɗannan abubuwan da suke faruwa rashin fahimta ne da kuma yadda mutane sau da dama ko da dadewa suke kallon abin a yadda yake kuma ba su je sun karanta shi ba kuma ba su ba da damar su sake masa su juya shi su kalle shi ta wani bangare ba kamar yadda dan uwana kamar ya faɗi mutane ba sa son canji to haka zalika mutane ba sa son karatu ko ma wani iri ne ko na boko ne ko na addini ne yanzu idan ka duba in ma magana addinin ce ai musulunci shi ya fara kwato ƴancin mace kusan aikin annabi sallallahu alaihi wasallama ma ai ni bana cewa nayi ko na wuce gona da iri ina ce aikin san mata ya amfana aikansa ya tadda mata a cikin wani yanayi a lokacin ana bautar da su sai ya kwato musu ƴantuttukan su wanda ba majalisi ne da mu tattauna wannan ba ƴantuttuka na da ba dama
ba
bautar ta wuce hankali kowa in ya tuna karatuttuka da aka yi mana a islamiya to sai kaga cewa bayan musulunci ya zo ya kwato ƴancin nan ya ba mata ai ba shiruye ba sai ebo haƙoƙi sai tabbatar mata da su yace wa'annan sune haƙoƙinta kuma duk wanda zai rayu da ita ko a uba ko a miji ko a dan uwa ga haƙoƙin da ake so ya tabbatar mata da su domin ita ma ta zama mutum misali daga cikin haƙoƙin da ya bata kuma ai magana daman makin da musulunci ya bata za ta iya karatu za ta nemi ilimi ko tana da dama tana da haƙƙi ta nemi kuɗi tana da damar da za ta mallaka tana da damar da za ta sarrafa tana da damar da za ta je makaranta, tana da damar da za ta yi ilimi, tana da damar da za ta karantar, ko tana da damar da a musulunci za ta iya zaɓin miji gwargwadon hankalinta. To waɗannan abubuwa duk suna ɗamfara a guri ɗaya da aka ebo su, aka zo da su ƙasar Hausa a al'adance, ko kariyar nan da musulunci da ya bata daman haƙƙi, an gama satulin, an karɓo ayi ƴanci, an karɓo mata shi. To yanzu haƙƙin ake so a tabbatar mata da shi tare da dukkan kariyar da musulunci ya bata. To sai nake ganin idan a al'adance muke magana, ai a cikin al'ada muke da ja, ba wai ma a cikin musulunci ba, tunda musulunci ya gama. Duk wanda yake rigima kan ba a bashi ƴanci ba a al'adance, ya samu abin da yake so, bai samu abin da yake so ba, anan maganar take. A al'adar mu a ƙasar Hausa, ai da in ka biyo mata iya karatunta ma iyakacin sa'allam tara kaifa, sai a ce in ta samu nasalla shikenan,
ta samu nasalla.
Musuluncin haka yace a damarta da hankinta abin da yace kenan, ga malami a zaune. Ka fahimce ni? Kaga kenan an hana ta damarta haƙƙinta na karatu na ilimi, bata samu ba ma balle ta baya, kaga ba ta da shi. Sannan kuma banda maganar ilimi da ba a bata dama ba, ai da boko ma ba a barin mata su, mu ne dai yanzu Allah ya kaza zamanin aka bar mu muka yi
kun yanto,
ai da mun tantana a ƴance miki kawai dai al'ada ce ta mana da baibayi,
ma'ana kun yanto daga al'ada, al'ada Hausawa.
To al'adar Hausawa sai suke ganin mace ma me za ta yi, ai ilimin boko na namiji ne shi da zai nemo a ci, ka fahimta? Ai da duniyar a haka take a ƙasar Hausa, kuma an yadda an zauna a haka. Sai aka wayi gari abun baya yiwuwa, nemo wanne baya yi, ƙoshi ne ba ta yi, ba a ba ta yadda ya wadata, me aka gano wannan zance ne mai faɗi. Sai aka ga ƴaƴan nan mata ya kamata a dinga barin suna karatu, har aka zo in za a auren ai alƙawarin za ta yi karatu, ai alƙawarin za ta yi aiki, duk me aka hango ake yin wannan abubuwa, da ba ta yi ba. Ka fahimce ni? Akwai wata damammaki, wani haƙƙin ma nata bata san shi ba sai ta hanyar ilimi. To in bata je makaranta ba ya za ta yi, kaga in ba a batta ta je makaranta ba ma ba ta gane ba, hatta yadda za ta yi sallar ma bata iya ba.
A karɓar lawo zancen al'ada din nan, barista ta bujiro da watakila wani batu, kenan za a iya cewa ita al'ada ce yanzu suke karaskiya da wakila dokoki guda biyu, ga dokokin Bature ga kuma musulunci a gefe.
To gaskiya ne, ni ma ta wani bangaren na yadda da maganar malama, wanda su masu kira zuwa ga ƴancin, idan ka kalle su ka lura da su, akwai wanda za ka yi musu kyakkyawar shedar cewa fada suke yi da abin da al'ada ta zo da shi, wanda yake ya sabawa ma addinin shi kankin kansa, kuma ya sabawa hankali da zamantakewa, tunda addini yakan bar wani bigire ya kyale shi saboda bambancin wurin zama da bambancin yanayi. Sai zanto mutane masu hankali ne za su kalli yanayi, su kalli abin da ya dace. Kamar misali, addini bai haddade shekarun da dole a shi za a yi wa mace aure ba, watakila in a wancan lokacin shekara 9-12 ya yi daidai da lokacin aure, to shari'a bata ce dole kowa a wannan lokacin zai yi aure ba. A al'ada ku kuma watakila in aka zo a wannan lokacin, ya zanto yawanci an lura cewa an yi auren a wannan lokacin ba a samun abin da shi ne manufar auren, to za ku iya yin nazari ku daga shi sama, in kuma da shi kasa ma za a yi dai a duba daidaito. To amma galibin asalin da'awar kira zuwa ga ƴancin ai tana da asali, wanda kamar yadda masana din suke faɗa anan, ga su comrade da sauransu, muna faɗa akwai abin da ake kira a turance da world order, wato wani tsari ne da su ake yi duniya ya zanto kowane lokaci akwai inda take karɓar sako guda ɗaya, wanda ƙarƙashin wannan ne aka samu globalization, tsarin tafiyar da wata duniya ta bai daya a siyasance, a zamantakewa, a tattalin arziki da sauransu. Wannan yarjejeniya da aka yi 1979 ta Sidao, wata yarjejeniya ce ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya, akan ƙoƙari da yunkurin watsar da dukkan wani bambanci tsakanin mace da namiji, akan abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya umuman, tunda ba lokacin Sidao muke da shi ba.
To idan mai sauraro bai san abin da wannan yarjejeniya ta kunsa ba, sai a tare mu mako mai zuwa. Idan kuma ana da masaniya, za mu dora masa nan kan sikelin kare ƴancin mata domin auna matsayin ci gaban da aka samu. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdusalam da kuma Comrade Yahaya Shaibu Ungugu sai Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke,